qui vont pas capter la deuxième partie, mais la deuxième partie, la partie la plus importante, parce qu'on ridicule dans un instant. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Aisha Sula ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na wannan dare na Juma'a 26 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a je cewa Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da ranar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware 26 ga watan Yuni. A Najeriya kuma za a ji matakan da hukumar kula da lafiyar abinci da magunguna ta kasa reshen jihar Adamawa ta dauka a yayin irin wannan biki. Muna nan tafi da shirin mu na musamman daga Kamaru, sannan za mu kawo muku labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana bukatar sama da dala biliyan 30 ta shirya kana ta aiwatar da gwaje-gwajen COVID-19 da magungunan rigakafi da kuma jinya, a cewar kungiyar a yau Juma'a. Wata kungiyar hadaka karkashin jagorancin WHO wacce ta maida hankali akan dakile yaduwar coronavirus tana sa ran samun kudaden domin gaggauta kokari da take yi ta taimakawa kasashe da basu da arziki. WHO ta fada a yau Juma'a a wata sanarwa cewa shirin gaggawan na kungiyar hadakar ya hada ne da gaggauta ayyukan ci gaba da tabbatar da adalci wurin raba kaya da kuma kare yawan kayan jinya ga kasashe masu tasowa daga 10,245,000 a yanzu zuwa 10,500,000 kafin shekarar 2021, da kuma kare yawan magani da ya kai dauka 2 billion kafin shekarar 2020, wanda a halin yanzu ake ba waɗannan kasashen dauka 1 billion. Hukumar kiwon lafiya ta duniyar ta ce an riga an tara mata dala ₦3,400,000 na gudanar da wannan aikin, amma kuma ta gaza da ₦28, lamarin da yasa take da bukatar dala ₦13,700,000 ruwa a jallo. A yau Juma'a ne ake sa ran kwamitin yaki da coronavirus a nan Amurka zai yi jawabi ga jama'a. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence shine zai jagoranci taron jawabin a karin farko ga jama'a a cikin watanni 2 da yammacin jiya Alhamis, yayin da yawan coronavirus ya kai matsayi na tarihi a nan Amurka. Fadar White House ta shigar da wani jawabi ga kotun kolin kasar tana bukatar kashe dokar kiwon lafiya mai rahusa, wani tsarin kiwon lafiya da ake kira Obamacare. Ba kamar sauran kasashen yammacin duniya ba, tsarin kiwon lafiyan Amurka yana haɗe ne da ayyukan yi. Tun lokacin da aka fara aiwatar da dokar hana zirga-zirga a Amurka, miliyoyin mutane ne suka rasa ayyukansu da inshoran lafiya. Sai dai ba kowane aiki ne ke bada inshoran kiwon lafiya ba, lamarin da ke tilasta mutane suna sayen inshoran lafiyarsu. Manufan tsarin inshoran lafiya mai rahusa ita ce taimakawa mutane su sayi inshora mai sauki. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗa a wata sanarwa cewa yunkurin da shugaba Trump da kwamitin yakin neman zaɓe na Republican ke yi su cire kariya da kuma gajiyar inshora mai rahusa ke baiwa jama'a a tsakiyar yaki da coronavirus wani abin rashin tausayi ne da kuma rashin imani.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yau Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ke buke cika shekaru 75 da kafuwa a wani yanayi da ya babbanta da lokacin da aka kafa ta a cikin shekara 1945 a birnin San Francisco na jihar California ne aka tabbatar da dokar kafa kungiyar ta kasa da kasa. An kafa kungiyar ce da zimmar kawo ƙarshen zub da jini a yakin duniya na biyu. Kana majalisar kuma ta fito da hanyoyin sasanta gardame-gardame tsakanin kasashen duniya a cikin lumana. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana cika shekaru 75 ne a cikin wani yanayi da duniya ke fuskanta na tashin hankali da kuma kalubale. Ya ce daga cutar COVID-19 zuwa matsalolin canjin yanayi, daga wariyar launin fata da rashin daidaito, sai kuma batun rikicin duniya da muke fama da shi. A daidai wannan lokaci kuma muna tare a matsayin al'umma guda da tsinkaya iri guda wanda ke kunshe a cikin dokar da ta kafa majalisar domin kyautata rayuwar wata rana. wani dan rajin demokradiya a Hong Kong Joshua Wong ya ce yana sa ran shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokar tsaron kasa wanda akwai yuwar kada kuri'a a kanta a ƴan kwanaki masu zuwa. Wong kuma mai sukan lamirin dokar majalisar dokokin kasar China ya ce dokar za ta rushe yancin walwala a birnin na Hong Kong. Jaridar Global Times da jam'iyyar kwaminsanci ta kasar China ke tafiyar da ita ta ce akwai yuwar 'yan majalisar za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan Yuli, wato ranar Laraba mai zuwa. A wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokradiya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar mika birnin Hong Kong ga China daga mulkin Birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe. Daftarin dokar da yana auna masu fafutuka da ake ganin suna jayayya hadda tsoma bakin Beijing da suka hada da masu rajin ballewa da kuma masu shishigi da kasashen waje. Da ƙarshe yau Juma'a wata kotu a Pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar Al-Qaeda da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci. Wata sanarwar da ma'aikatar yaki da ayyukan ta'addanci a lardin Punjab na cewar kotun da ke birnin Gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafawa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda. Kowane ɗaya daga cikin mutane zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru 16 da cin taron laifukan kuɗi. Sanarwar hukumar lardin Punjab ta ce an kwace kadarorin mutanen guda biyar. Mutanen da sun hada ne da Abdullah Umairi da Ahmadur Rahman da Asim Akbar Sa'id da Muhammad Yakub da kuma Muhammad Yusuf. Kuma an kama su ne a Gujranwala mai nisan kilomita 75 daga birnin Lahore a cikin watan Disamban shekarar 2019 a lokacin da suke shirin kai wani harin ta'addanci a cewar sanarwar. Pakistan tana cikin jerin kasashe da kwamitin yaki da laifukan kuɗi na manyan kasashen duniya ke sanyawa idanu. Ghana tana kira ga kasar ta ƙara kaimi a yaki da take yi da masu tallafawa ayyukan ta'addanci.
Labaran duniya kenan Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin mu, inda za a ji cewa jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware 26 ga watan Yuni, inda hukumomin kasar suka isar da sako ga 'yan kasa kuma suka yi bikin lalata kwayoyin da aka kama a shekarar da ta gabata. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto.
Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi, a lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi a madadin hukumomin wannan ƙasar a kafofin yaɗa labarai na gwamnati. Ministan Shari'a Malam Umaru Amadu yana mai cewa a jamhuriyar Niger ba a sarrafa miyagun kwayoyi, amma kasancewar ƙasar na tsakanin Afirka ta sararin Sahara da arewacin wannan nahiyar shi yasa jamhuriyar Niger ke kasancewa kasar da ake bi domin neman safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa, kuma wannan kwayar ana aikata ne zuwa kasashen Turai ko kasashen Asia, ko da yake ana barbada tar kalilan domin masu amfani da ita nan cikin kasar mu. Domin hukumar da yaki da miyagun kwayoyi Optris ta wannan kasar a wannan shekara 2019 ta samu kididdiga kamar haka: gram na kwayar ganye $1,292,826, gram na cannabis $5,992,000, yayin da aka samu gram na cocaine $546,048, sai kuma kudaden kwayoyin sun kai $1,008,000 na sefa. Duk wani ta'addanci kudaden safarar kwaya ne ke tallafa masa, wannan shi yasa ofishinsa daukar matakai na yakar waɗannan ababen guda biyu. A bana, yaki da miyagun kwayoyi ya mayar da hankali akan matsalolin kiwon lafiya da abinda yake haddasawa domin sanin yanda za a tunkarar abin a fannin kiwon lafiya. A garin birnin Kwannima an gudanar da bikin toye kwayoyin da aka kama a shekarar da ta gabata, inda babban alkali mai shigar da ƙara a babbar kotu ta birnin Kwannisa da Raju Shibu ya yi wa manema labarai bayani daga Bisani kamar haka.
Mini wannan buti shine kowace shekara kungiyar mai zaman kanshi da yana na kasashen na duniya gaba da shine ake saboda shine yanzu muna nan dan mu kone su kuna gani kuma haka ne ana nan da yana
shi ko maza takarrar ofishin shugaban gundumar garin Kwanni kiraye ga sarakunan gargajiya da su fadakar da al'ummomi game da bukatar taimakawa jami'an tsaro a cikin wannan aiki na yaki da sarfarar miyagun kwayoyi
sarakuna da ku muke ya kamata duk ku kawo gudunmawa ku cikin wannan aiki da jami'an tsaro da justice suke yi na lead contra la drogue ko ya mugu abu ne yana sa hoka yana sa mutum ya yi kishi babu abin da bai sabun da duk ke zuya ma mutum hankali da an zuya hankalin mutum komi yi zai karshen ta ma ya dawo ma gare mu mu da kanmu ya halaka mu kenan vraiment kamata wadanga sojawan mu da sojojin mu mu kawo musu gudunmawa mu kama musu aiki ne na kasa suke yi ba nasu su kare ba mu ma sai mun sa hannu mu ana wa'azi cikin radio na kenan zancen koya ma ana iya yin wa'azi bisa shi can koya ya kamata a daina
birnin Kwanni Haruna Mamman Bakun sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako idan muka tsallaka Najeriya kuma shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna shiyar Adamawa Alhaji Muhammad Bello Idris ya bayyana yadda za su ƙara kaimi wajen yaki da sha da safarar miyagun kwayoyi da ka iya illata rayuwar dan Adam azantawar su da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz
za mu riko mutane za a samu zuwa amino alkohol ko dai wani abubuwa haka to kafin dole wadannan abubuwan dole a kusanci mutane sai dai ba za mu aikin ba su kaga wannan fannin yana zai za ka cewa wani lokaci kila dari dari yara ko amma wannan ba zai hana mu mu je mu aikin ba sai dai ko in dai za a je duk dai abin da ya kamata mu yi a yara za su yi don duka matakin da ya kamata mu dauka na ciwon ba a kusanci mutanen nan sosai da ya kamata ko kuma a nan ɗin inda aka zo ba ka zo kai za mu sa su cikin wannan tsarin ba kun da muka ɗan ware nan za a fara sa su kuma a gani amma duk dai da haka yanzu ne ana saurin yano ai abin da ya kamata a yi ba wai a bata lokaci ba ko a bar tura da abin da ya kamata a yi ko da ma za ka kunta mutum ne an ji za ku kuka taraka ga laifin da kai ga kuma yadda abubuwan ki amma yanzu ga wajen da kana da zai karbi ka bili ka je ka bi ka bili ga shi muna sai ka roƙa zuwa sati sati ko sati da biyu har lokacin da goto za su fara yana aikin
kan sannan kuna da wajen da kuke tsalle kuke kilcha
insha Allah akwai wanda to akwai wanda muke amfani da shi da ma can ino sai da namu na da da aka bin da aka gina waɗannan to dole ne muka je yanzu muka gyara wajen inda saboda mun ga dan killace mutane tukun tunda dai waɗanda dai suke wajen mu da su muna da tabbaci kan waɗannan muna tare da su ba ne su ba wani yana problem kuma waɗannan su din madan an dai suke na har yanzu bayani ne da muka ba su kuma ba mutane idan tabbatattu da za su iya zuwa tabbatar shi da yanzu za ka gida musu su ranar amma duka yanzu shi lauyan ya riga ce a ba su bili kuma a tafi da su amma ka kuma ko da ba za a ba da bili din dole akwai shirin da muka fi faɗa kuma dole sai in ka ka ce wani yanzu za ka iya amma wasu akwai wani ma yayan wani cikin yaran mu muka ce tafi ce a ga gaskiya na tafi da wani yaran ni ban da tabbaci in zan iya kawo shi to ka ko ne wani ya ga maka irin wannan ai to ka ga yayan sa fake ne sai muka je ce dai a je su je gida ko yaro ya da nan da yana ta damu amma na ganin je dai sun ce wani ya zo su an tafi da shi
kamar mai sarar da sai ji kanci a kamar wani laifi ne za iya ba da bele kuma akwai wanda ba za iya ba da ba misali kamar a dillalin tabar wuri ko kwaya ko kuma a hata da na tabar idrisu wato koken da muka mantan su
eh no kaga kamar dai mu amma ko ma dai menene tunda ai you know kamun ko na hune bilisin ne ko tabar wuri ne din me ko menene don wadanda abubuwan you know ba hana bili ba kawai dai bilin tabbacin da ce wai eh akwai mutum da za iya bayar an tabbatar da shi kuma ga aikin da yake gashi ga kuma shirin da aka bada na bilin inda za ka iya cikawa dole za a ba mutanen nan bilin eh to kafin su da yawa za ga yaran nan rashin aikin ne suna nan kawai da ne you know zaman banza ba su da wani yana aiki da za su yi ta kuma abokai banza da suke da shi a ɗan abubuwan su za ka shi yasa su za ka kawo mutum da nan da mutum zai fita ne dai aiki ne na za a yi sai shi amma kai ana zaman banza ba komai za a kuka ga yin waɗannan abubuwan shi yasa in ya ke samu yawan masu shashaya
Alhaji Muhammad Bello Idris kenan shugaban hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a jihar Adamawa yanzu kuma sai rahotonmu na musamman
Wajen haɗin kan Turai suna zargin kasar Jamhuriyar Kamaru wajen sace haƙƙin bil'adama a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Shewar dakarun tsaron kasar suna cin zarafin al'umman wannan bangaren da ma yin amfani da ƙarfin tuwo wajen hana irin jasashen hankula da suke afkuwa a wancan bangaren. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne ta bangaren zartarwar kasar Jamhuriyar Kamaru.
Wannan zargi da ƙungiyar Turawa suke wa ƙasar Kamaru wannan bai cancanta ba kuma ba daidai bane. Me isa suke zargin cewa gwamnati sojojin Kamaru suna take haƙƙin bil'adama? Me isa ba sa ce waɗannan wanda suke so a raba ƙasa su ma suna take haƙƙin bil'adama? Sun kashe mutane a ƙauyuka, sun kore su, sun ƙona gonakin su, sun ƙona dabtoci, sun ƙona abun makarantu sun yi. Me isa ko da idan su fito sun ce musu Allah wa daraiba? To abinda suke so da ƙasar Kamaru, ina tsammanin suna so su kama ƙasar Kamaru ne su kwashe duk arzikinsa kamar da suke a shauran ƙasashen. Ina koyon su su yi lissafi da kyau. Kamaru wata ƙasa ce daban, kuma muna kiyayewa su abinda suke so su raba mu ba za mu yi wannan rabon ba. Kuma ina roƙon ƴan uwanmu su tashi tsaye su hangi wannan al'amari. Su yangi wannan al'amari domin mu so ƙasar mu Afirka, mu so ƙasashen mu kuma kowa inda yake. Ina roƙon mu ba mai yi daidai sai Allah, ba mai yi daidai sai Allah. To amma mu kamanta abinda yake raba mu, mu zo mu jitu.
Alhaji Shamsu dan bangaren garin Baminda ne ga hirar da muka yi da shi kan al'amuran da suke gudana a sashen yan awarin da ake zargin su da neman datsa ƙasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu.
Zargin da ake yi gaskiya ne domin babu hasashe a ciki. Dalilin da yasa shi ne menene ana toye wa dan hadin haƙƙinsa musamman ma wannan wato sashi namu na Ingilishi. A yau muna cikin wata wato masifa na maganan amba, Amazonia yan ayenke ko taware wayanda suke damu wannan gari namu. To amma abin mamaki shine menene ambar yakin in akan ainihi wanda za a yaka abin ya dawo kam farar hula wato musu civilians kenan, wanda a kowane lokaci mutum bai da incin ya iya yin wani abu. Daga dan sanda ya tare ka, ka san kai a matsayinka na terrorist ne, sunanka ya ga ya zama kai terrorist ne, kai dan ta'adda ne, domin ko wani magana daya baka da shi da zaka iya kare kanka daya da zai iya kare ka a gaban dan sanda wanda ko da a ce yau da laifi ya kama ka da zaka iya kokarin kare mutuncinka da na kanka. Asali daga ma sun ganka sun kama ka daga duka, in ma kana da sa'a kenan wannan ka sha duka kawai. Yanzu nan shi a dauki bika a harbe ka, a dauko wata bindiga da aka kama a wajen yaran afaka ji kusa da kai a ce ai kai dan ta'adda ne. Ainihin abin da yake faruwa kenan. Sannan so dewa control yayi yawa, wato ainihin bincike yayi yawa. Mutane na nan su wanda suke dan sana'a kamar mu ce aikin taxi da aikin acaba, wannan aiki ne wanda muka sani cewa mutane samari da yawa sun dogara da shi, da wasu ma da shi suke ciyar da iyalansu. Amma daukan za a dauki ƴaƴan dalibai na wato ainihin jami'a tafiya da su Bambili nan ko kusa don guntun ƙauye ne can inda hakan boko yake tafiya. Amma kafin ka isa Bambilin nan sai ka hadu da wajen bincike yayi guda takwas wani tarama. Kuma kowane bincike shi dan taxi dole ne zai cika kuɗi ya dinga ba mu kowane dan bincike daya jaka dala 100, ba su dauka ƙasa da dala 100.
Ko yaya matsalar karatun boko a bangaren naku?
Sannan ta fannin maganan boko dan talaka shine ya wahala, domin zaka gani ƴaƴan talako talakawa su ne suke zaune a gida, yanzu sun zama wanda su ne talla suke yi. Tallan in ma yanzu ana kokarin a hana su domin cuta na COVID-19 ya kawo mana kallo da yawa, yara suna zaune. Kai boko ma da aka ce a koma wani gefen wa'inda za su yi jarabawa su ma dai bai tsaya da karfin gwiwa ba, domin yawanci babu malaman da za su iya zama su zo su karantar da yara yadda ya kamata. Kame-kame kawai ake yi a komai gari, komai da ka sani wanda ya shafi harkar economy ya gangara. sabila da wannan cutar da yazo sannan lokaci ne wanda ya kamata a ce an yanke wuta tsakanin wayannan kungiyan tawari da ita gwamnati amma a hakan duka bai da komai ba illa ana zaune ana fada ana yaki da cutar covid ana yaki kuma da harbe tsakanin sojoji da wayannan yara na daji kaje zauna zamu zauna wani za'ili zaka ga an fara harbi ayi awa uku bindiga kawai kake ji ana ta harbi ana ta harbi ana ta harbi amma insha Allah gari zai waye ba zaka ji an ce an kashe yaran dajin nan ko guda daya ko biyu ko uku ba ko a'a an harbi dan sanda daya biyu ko uku zaka tashi gari wayan ba kaman ba abin da ya faru jiya ba zaka ga jini a kasa ko a inda ake harbi harbin ba da zai nuna cewa an yi harbi ce dai kawai za ka tashi kawai kaman ba ai wani abu jiya ba to wannan abin ya zama tamkar siyasa muke gani domin abin ba mu san ya zamu iya wato ainihin bayyana shi
da kuke fama da harkokin kasuwanci a yanzu haka
maganar kasuwanci shi ma ba karamin ci baya yayi ba sabila da menene yau abaminda da zan yi magana kai abaminda kasuwanci ya tsaya sabila da yawanci kayayyaki da ake samu na kasuwanci ana shigowa mana da su daga Najeriya ne kuma akwai wayansu wanda suke dauka daga nan su dauka su tafi da shi cikin to yanzu saboda wannan matsalan ma gaba daya na matsalan bincike zai zama na cewa mutum zaka ga yaje ya saro kaya shi ya daga Najeriya zai zo da shi abinda za a kayyade masa da za sojoji za su tambaye shi wanda ma ba wai gwamnati ne ta abin nan ba sojoji za su tambaye ka kudin da kila ma kayan ma in ka sayar ba za ka iya samu riban ko da a ce jaka daya bane za ka ga mutum ya je ya saro kaya ya dawo a hanya an tare shi an hatta mun duma mishi kudi wani ma shi kudin da za ta ga sai tambaya shi yace nawa ma ya sai kayan shi kaga an kama kaya an makalar da shi sabila da me sojoji sun samu wani hanya ne yanzu na cin abinci musamman wanda za a iya ce gwamnati ne ma ta basu wannan dama domin menene daga ka kawo magana zaka ma fara irin kare kanka kace ai doka ya ce kaza lalle zaka ga doka ya ce kaza a wannan yanayi domin za a yi maka cin mutuncin da baka taba tsammani ba a rayuwanka kuma za su musguna maka iya musgunawa da ka sani yanzu kawai salamun kaulan ake yi daga ka zo kawai shige ka bayar in me ka dauko haka ne in wannan ka dauko haka ne a riga an sani ba wani abin nan yanzu a nan kasuwanci kawai su sojoji suka bude kuma sun kashe mutanen gari mazauna wanda suke kasuwa ci kasuwa haka kuma a nan cikin gari yau za a bude gobe ba a bude ba kwanan nan jiya gari ya bude kwana uku aka yi ana vimo kwana uku aka shafe ana wannan abin to da kudin haya da zaka je ka biya na shago baka sayar ba ballantana a ce ka ci riba kayayyaki wayan da suke sayar da abubuwa kaman tumatiri da kayan miya irin su ganye shek mutun yazo kayan shi ya rube bayan da ya iya
abin sani dai anan shine shekaru uku da rabi kenan da masu dauke da bindiga da kuma jama'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suke ta artabu a tsakanin su Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
sai a dakaci shiri na gaba
wasanni a takaice
tawagasa su fara wani rangadi domin ganin idanuwar su irin ayyukan da aka bawa masu kwangila da suke gina filayen kwallon kafa na zamani a kasar jamhuriyar Kamaru wanda suka fara yada zangon nasu a jihar Arewa a babban birnin jihar Garwa kasancewar wannan filin kwallon yana ɗaya daga cikin waɗanda masu taka leda na nahiyar Afirka za su gudanar da wasannin su idan har hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF sun amince da bawa kasar jamhuriyar Kamaru daukan nauyin bakuncin hada gasar kashin kofin nahiyar Afirka a gasar a shekara 2021 Malam Zakari masanin harkokin kwallon kafa ne na nahiyar Afirka ga abinda ya labarta mini a kan gina filayen wasanni na kasar jamhuriyar Kamaru
gaskiya tafiyar da ake yi kashi 80 cikin 100 na gine-gine wato filayen motsa jiki a nan kasar Kamaru zan ce an kammala amma yadda ake cewa ba wuce ke cewa da sharori na kafa saboda kamar wasan wato filin wasannin nan na motsa jiki a nan Garwa an kammala amma sai da wasu kananan wato wasannin motsa jikin da har yanzu ba a gama ba nin ne ma ke ciwa minista Tuba Kwaliya Nasir Mulekumbi ya kai ziyara arewa a Garwan ya ziyarci filayen wasu ya nuna farin cikinsa wasu kuma gaskiya ya tada hankali ya nuna bacin ransa karara a gaban bayin jama'a inda ya kira shi kanshi shugaban wannan kamfanin ya yi masa kace-kace ya nuna masa cewa fa Kamaru ba ta da matsala an riga an biya kuɗi na kadan yanzu ana bukatar ne kawai su ba mu wato su kammala gini ma su yi gaggasu gaggauta kammala gini saboda ya cancana su kammala gama gini tun watan Janairu amma sai zaman cewa bayan watanni shida suna ja da kafa bai san menene matsalar ba to shi fa yana bukata a kawo karshen wannan gini da kuma wasu otel-otel da ya cancana a samu na masaukin baki shine yanzu kuma a tafiyar da ake yi babu tabbacin cewa ita kanta kasar Kamerun za ta karbi bakoncin wannan gasar a 2021 saboda ita wannan cutar kuwa tana ci gaba da yaduwa ne kamar wutar daji a Kamerun
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamerun
kafin mu kankare shirin a shakata da wannan gade maganar ta zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana bukatar sama da dala biliyan 30 ta shirya gane ta aiwatar da gwaje-gwajen COVID-19 da magungunan rigakafi da kuma jinya a cewar kungiyar a yau Juma'a Wata kungiyar hadaka karkashin jagorancin WHO wacce ta maida hankali akan dakile yaduwar coronavirus tana sa ran samun kudaden domin gaggauta kokari da take yi ta taimakawa kasashe da basu da arziki
Wani dan rajin demokradiya a Hong Kong Joshua Wong ya ce yana sa ran shine babban wanda ake aunawa a shawarar dokan tsaron kasa wanda akwai yiwuwar kada kuri'a a kanta a yan kwanaki masu zuwa Wong kuma mai sukan lamirin dokar majalisar dokokin kasar China ya ce dokar za ta rushe yancin walwala a birnin na Hong Kong jaridar Global Times da jam'iyyar kwaminsanci ta kasar China ke tafiyar da ita ta ce akwai yiwuwar yan majalisa za su tabbatar da dokar nan da ranar farko ga watan Yuli wato ranar Laraba mai zuwa a wannan rana ce kuma ake sa ran kungiyoyin rajin demokradiya za su gudanar da taron shekara domin zagayowar ranar mika birnin Hong Kong ga China daga mulkin Birtaniya shekaru 23 da suka shuɗe da ƙarshe yau Juma'a wata kotu a Pakistan ta kammala shari'a ta kuma yanke hukunci akan wasu mutum biyar da laifin shiga kungiyar Al-Qaeda da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci Wata sanarwar da ma'aikatar yaki da ayyukan ta'addanci a lardin Punjab na cewar kotun da ke birnin Gujranwala ta samu mutane ne da laifin tallafawa ta'addanci da ajiyar abubuwan fashewa da shiga kungiyar da aka ayyana ta 'yar ta'adda. Kowane ɗaya daga cikin mutanen zai zauna a gidan yari ne tsawon shekaru 16 da cin taron laifukan kuɗi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wanda ta hada shirin ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu Aisha Tufila ce yake muku fatan a kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.